Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amincin tambayoyi. Ko me ya kawo rikicin kasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a kasar? Mai tambaya mai nasara nasarawa kuntuwa. Assalamu alaikum BOE Hausa. Dan Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan fari a wasu kasashe dake kuryar Afirka da ma wasu yankuna na kasar China dake nahiyar Asiya a lokacin da wasu kasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Malam Aminu Adamu, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita. Idan mai tambayar Malam mai nasara nasarawa kuntuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga wurin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubba Adama dake Yola, Adamawa, Najeriya, wanda yake
lalle rikicin Sudan na baya-baya nan, wato wanda yake ciki yanzu, ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu, wato sojojin kasar ne. Wannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin Sudan, babban su wanda ake kira General Abdul Fattah Burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki ya assasa sojoji na musamman nan, general nan su shine General Muhammad Hamdan Dagalo. To wannan mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu. To in Sudan yanzu za ta koma turbar demokradiyya, waye daga cikinsu zai jagoranci sojojin Sudan? Wannan rigimar ne ya faɗo tsakanin mutane nan guda biyu, kowa yana so ya jagoranci sojojin nan. Asali ma ba sa son barin mulkin ma gaba ɗaya, shi ya sa suna faɗa tsakaninsu. Wannan faɗa tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigimar da ake ciki a cikin Sudan yanzu. Amma wannan rigimar ina ta samo asali? Ta samo asali ne tun zamanin shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki. Kaga shi wai yayi mulkin Sudan shekaru 30 da wani abu. A wannan shekarun sa na 30 din kun tuna, akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan, akwai sojoji na musamman wanda shi al-Bashir din ya assasa, wato Janjaweed, suka taya shi fada a wannan lokacin. Da aka gama fada da waɗannan mutanen shekaru da dama da suka wuce, sai ya dauko su ya zo ya hada da su a 2013, ya kira su Special Forces, ya bar sojojin kasan a gefe, yana amfani da su suke taya shi mulki, su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki. Da suka zo kusa da shi al-Bashir a 2013, suka zana da shi har zuwa 2019. Sai shi wannan General Muhammad Hamdan din ya hada hannu da wannan hafsan sojojin Sudan, wato General Abdul Fattah Burhan, suka hada hannu kuma suka shirya wa shi al-Bashir makarkashiya, suka kore shi. Shine aka yi ku na 2019, inda aka sallame shi, aka kama shi Umar al-Bashir, aka je aka kulle shi. Sa'annan yan siyasa suka tashi kamar za su yi wani rigima na dan lokaci kadan, sai wannan sojojin guda biyu suka ce musu, to ku zo mu hada mana muyi civilian military government, wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma ɗan siyasa a ciki, wato gwamnatin hadaka. Sai aka kira su, aka zo aka hada. To wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati, su ne masu dola, da kuma babban ɗan siyasa da yake ciki, wanda yake cikin wannan hadakan, shi ne Abdullah Hamdok. Suka zanna 2019 zuwa 2021, wato shekara biyu, ko kuma za mu ce by 2021, sai su wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki, suka sallami wannan ɗan siyasa. Asali ma tun lokacin da suka sace, su wannan sojojin guda biyu sun ɗauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin Sudan, suka ɗauke shi suka sa ma kansu, suka bar wa ɗan siyasan nan ba abin da suka samu. Daga ƙarshe suka zo suka kore shi a 2021, wato last 2021, sai su guda biyu ɗin suka ɗauki mulkin Sudan gaba ɗaya, suka sa ma kansu. Su ne sojojin, su ne gwamnati, su ne waye, duk abin da ka sani a Sudan, su wannan mutanen guda biyu. To amma har yanzu abin da na gaya muku farko na ɗan adam, koyaushe mulki yake bukata, koya yake.
Gariyar duniya ba ne ba, masu yawa مجيدة بتزيد الهمة فيها والحنيدة تحت السمكة الشديدة وتفوق فتاة عنيدة حمد الله الجديدة فاتة ونقية شاكة طريقة بعيدة مالية العالم بعيدة ودماها الفوريدة سودانية
yanzu waɗannan mutanen guda biyu da suka hada kai suka kori Albasar Umar Albasar suka hada kai kuma suka kori shi Abdullah Hamdok wato dan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi Umar Albasar to yanzu fada ne ya barke tsakanin su wannan abin da ake cewa personality clash conflict between two personalities waɗannan mutane guda biyu din nan kowa yana son mulki kusan irin abin da ya faru a Najeriya ne civil war da muka yi Najeriya shekaru da dama da suka wuce wato to kofili ne tsakanin shi General Gawan da kuma General Ojukwu a Najeriya an yi irin wannan rigima aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a Najeriya daga ƙarshe dai aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Najeriya ta fi ƙarfin Ojukwu to wannan rikici da ake da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne shi wannan Hamdan din nan Russia tana supporting nashi tana goyon bayansa suna buƙata su yi aiki da shi shi kuma wancan Abdul Fattah yana samun support na irin su America da Saudi Arabia wanda ba sa buƙatar shi Hamdan ya samu mulkin ƙasa to kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin ƙasa suna taya mutane guda biyu fada to kamin a samu mafita yana da wahala kuma ka san ita Sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida waɗannan tarihi na rigingimun biyu zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki kuma za ku duba ƙasashen da suka zagaya ita Sudan ƙasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu wato irin su Libya Libya, Chadi, Ethiopia da Egypt da sauran waɗannan ƙasashen da kuka sani duk suna daga cikin ƙasashen da suke ƙara kawo wa Sudan rikici na cikin gida domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su ko za su samu wani abu kasan ita Sudan Allah ya mata ƙarfin arziki na ƙasa to ƙasashen duniya suna ganin duk wanda yake control yake samun control na leadership na Sudan za su samu wani abu to sai dai daga ƙarshe muna addu'a Allah ya sa waɗannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen Sudan mafita
maimaitin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan Afirka da Asiya idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin Asiyar Agadez Jamhuriyar Niger Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadez Malam Abubakar Nafi'u wanda ya ce
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafin Afirka abin da shafi yankin su Somalia su Ethiopia su Eritrea su Kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama sun samu shekara 1 2 zuwa 5 ba su samu ruwan sama ba sun ta doka musamman mu na bisa yankin mu Afirka ta yamma mu musamman ma mu na Niger ba ko muke kawo mana fari ba mu ne illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shirye shirye mu noma noma mu kuma tashi hankali ya mamaye su sun ka doka yanzu kamar yankin Somalia da Ethiopia su duka kago wannan fa kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankali shi kago gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai. To abin da kamata su yi, su ba noma fifiko, su ba noma muhimmanci, su tallafa, su samu su hannun su bisa harkar noma. Haka ma da suka yi, zai iya ƙara jefa su cikin fari na yunwa da rashin abinci.
To yanzu misali za ka ga kamar yayin da wasu ƙasashe ke fuskantar fari, wasu kuma ƙasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa. A matsayinku na masana, me kuke gani ya kawo haka?
Mu abin ruwan da muka gani muka samu, an ji marubar mu da an ga ruwa. Shekara da shekaru zo mu da an ga ruwa. Kuma banda haka nan ma babban matsalar mu ne Niger, muna fama da rashin hanyoyin ruwa. Hadda sai filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa. Duka an zo an yi ayyuki na gine bisa hanyar ruwa. Shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya ne sa inda ruwa suke rida, inda ka san hanyar sai yanzu an zo an sai da an yi gidaje. Shi ke ka haka nan.
To me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China?
Abin da yasa China take fuskantar harkar fari. In ka lura kasar China abin ai tana da yawa. In ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku, kuma a can akwai yankunan da a yankunan su ba su fama da rashin samun ruwan sama. Banda wannan kuma manyan kamfanonika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurɓata muhalli, shi ma wannan ya taimaka ma fuska harkar fari.
Kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kafin Afirka za su ƙara waɗannan matsalolin?
Abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su. Dole sai an dafa, sai gwamnatocin su sun yi tsaye haika bisa abin da ya shafi harkar noma. In ba haka nan ba, har yau dai ana nan gidan jiya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama Adamawa Najeriya, da Malam Abubakar Nahiu na birnin Agadez Jamhuriyar Nijar, da wakilanmu Muhammad Salisu Lado da Hamid Mahmud, da producer mu da kuma engineer mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.